Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Sannun mu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na nemo hanyoyin samar da fahimta ne tsakanin al'ummomi dake da bambancin addini, kabila, jinsi, siyasa, aqida da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jagorantar shirin. A yau shirin zamantakewa ya leka zauren da al'umar unguwar Gangare a cikin garin Jos, musulmi da Krista suka yi taro don sabunta zamantakewar su. Tun shekara ta 2001 ne mazauna garin Jos a jihar Plateau suka tsinci kansu cikin tashin hankali da yayin sanadin kashe-kashen mutane da kone-konen gidaje, lamarin da ya tilasta jama'a sauya matsugunan su. Inda musulmi suka ware zuwa unguwanni da suka firin jaye, su ma Krista suka gudu zuwa unguwanni da suka firin jaye. Tun wancan lokaci irin zama da wasu al'umar garin Najas ke ciki kenan. To sai dai a kwanan nan ne mazauna unguwar Gangare suka yi tunanin hado kan mazauna yankin, musamman ma waɗanda suka kaura saboda rikicin, don su sake dawo da dangantakar su da fadakar da ƴaƴansu irin zama na mutunci da suka yi da juna kafin rikicin ya daidaita su. Malam Ibrahim Saleh Hassan, mai aikin wanzar da zaman lafiya a kungiyar Humanitarian Dialogue, ya zayyana muhimmancin taron zumuncin nasu.
Yau abun farin ciki shine duk wani malamin da zai gaya muku zama da wanda ba musulmi ba gaskiya bane, yau mun ji daga bakin malamin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne mai addinin nan, shi yafi kowa fifita, yafi kowa gata, yafi martaba idan Allah, ya nemi ceto wajen wanda ba musulmi ba. Kuma idan mun ji wa'azi, kamata yayi mu danganta shi da abubuwan da suka faru in real life. So biyu, in 2001 an yi attacking dina da iyalina a Rock Haven. Kowa ya san lokacin na Rock Haven. Makwabcina wanda shine Christian, shi ya miko tsani daga gidansa, ya fidda mutane daga gidana, ya ajiye mu a gidansa, muka kwana, muka ini kafin zuwa dauke mu. A 2008, bayan rikicin 2001, mutane da su fahimta, ni kuma a matsayina na musulmi, misali da na dawo nan a yau, katangan da nake makwabtaka da shi katanga ne na Equa Christian Central Pharmacy. Yaran mu nan Gangare sun shaida lokacin da aka yi rikice-rikice a Gangare, kusan kwana muke a titi, me protecting wannan property din na Equa, wanda har yau Equa Central Pharmacy na nan. Kuma katangan mu daya ba abin da ya taba samuwa da kayan su a Gangare. Yau muna da mazauna Gangare da Christians ne, waɗansu suna business, kowa ya san wannan Ibo Man ɗin da yake gyara radio har yanzu yana nan. Akwai wata mata makwabciyarta take ice cream, kuma 70% of the businesses da ke Murtala Muhammad Way na Christians ne. And reason ɗin da suke zaune lafiya saboda irin upbringing da muka samu, the experience na zama da muka yi da wanda addinin mu ba ɗaya ba, shi yasa muke kare mutuncin wanda ba addinin mu ɗaya da shi ba, kamar yadda mu ma suka kare mutuncin mu a inda muka samu kanmu ciki. Saboda haka jama'a, don Allah don Annabi, kamar da Malam Aliyu Aliyu ya faɗa, in kaga shugaban addini ya ce ku yi faɗa yana da wani manufa ko yana da wata bukata da yake so ya cika. Jama'a, Bahaushe ya ce zaman lafiya ya fi dan sarki. Wasu sarakunan ma suka ce zaman lafiya ya fi ka zama sarkin ma. Kuma Hausawa sun ce jiki magayi. Yadda muka sha wahalan annabi, yau kun ji da kunnanku, su ma ƴan uwanmu da muka tashi tare, irin rigiman da suke nema, ana nema a dawo da zamantakewar nan. Saboda ba za a zauna lafiya ba, ba za a ci gaba ba sai an samu zaman lafiya, kuma zaman lafiya ba zai yi ba sai an samu fahimta. Muna da fahimta mu yanzu, muna da fahimta yanzu an fara samu da abokanan zamanmu, in Allah ya yarda, kuma rigimu irin yadda suka yi da na zamani su zama tarihi.
Tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Plateau, Honorable Estefanus Mansat, yace dole su manta da abin da ya faru a baya don dawowa da zaman tare da a baya suka yi.
Domin kamar da Ibrahim Salasan ya fada, shekaru sun kusan 8 ko 9 ko 10 da na kawo mai gaisuwa a gida sai na yi tambaya. Na ba shi labari lokacin da muke gangare, kowane yamma abinci na dare a gidanmu ba a gida nake ci ba, za a sa a kwano sai na fitar da shi mu zo kan dakali nan gaban shagon tela. Almajiran in suka je suka tara abinci a inda suka tafi neman tuwo, sai a zo mu tara a dakali mu ci nasu su ci namu. To kowane dare haka muke yi. Duk ranar da baka fita kan dakali ka ci abinci da dare da almajirai ba, kamar baka ci abinci ba kenan. Nawo kamar da ita mamanmu ta faɗi, in ka shiga gangare yau, yara da matasan da suke tasowa, na ba da gaskiya kashi 90% duk ba su san da wannan ba. Kuma in ka ce su fara, ba za su ma yarda ba. Saboda haka iyaye muna da haƙƙi domin a ba su wannan tarihi, su san cewa can baya yadda ake rayuwa ba haka take yau ba. Kuma ina gani za mu fi ci gaba in muka koma zamanmu na da. Ni na wuce mazaunin gangare domin cibiyana a nan take. Duk mutumin da aka binne cibiyansa a wani gu, to ya zama tana kenan, wai ƴan ƙasa ko? To mu ne tanan gangaren da dan Allah. Saboda haka ni ina mai farin ciki domin Allah ya sa muna cikin wa'anda suke raye, aka tada wannan zumunci tare da mu. Kuma ina ji za mu kalubalanci sauran angwanoni, angwan Rogo, Bauchi Road, Bulbula, Nasarawa, domin su alika zaure, domin su koyi da abinda gangare yau take yi. Domin zaman lafiya ba haƙƙi ce ta gwamnati ba, babu. Domin ko Third Armored Division aka kawo nan, in mutane ba su yarda za su yi zaman lafiya ba, to ba za a same ta ba. Sai mun kuddura a zuciyarmu cewa mu yarda za mu yi zaman lafiya, to ko ba ɗan sanda ma za a yi zaman lafiya. To na ba da gaskiya mu mutanen gangare abinda muka kuddura kenan cewa za mu fara wannan abin a nan, sauran angwane sai su yi koyi da abin da aka yi.
Malam Ɗayyabu Zakariya, wanda ya ɗauko dogon tarihi kan irin zama na mutunci da suka yi a baya, ya buƙaci hakan ya ɗore.
Matuƙar farin ciki da cewa daga gare mu za a kwaikwaya zuwa wasu angwani. Babu shakka baban Lidiya, ko mutuwa aka yi mana a wancan lokacin yakan ba da motansa ne a zuwa ɗauki gawa a kai makabarta, lokacin babu motar ɗaukan gawa, kuma ya zauna a gurin a gama, kuma sannan mu dawo gida ya zo a yi zaman makoki da shi har na kwana uku a yi addu'a sannan kowa ya wafe. In babu haɗin kai haka ba zai yi ba, in babu zaman lafiya ba zai yi ba. Wallahi ina tunawa da waɗansu da aka kira ni wannan zaman, sai na tuna dattawa guda huɗu wanda suka wuce can baya, wanda suka yi bakin iya kokarin su na samun haɗin kai a wannan anguwa. Da kowa da shi da aka yi sa Baba Kwalbe shine mutumin dan kwaikwayon yadda Turawa suka kafa tsarin cewa an gina mana ɗakin mitin don taro kowace kabila da wacce taron ta wajen, shine yazo ya tsaya. Wani suka yi yunkurin da sai da ɗakin yace bai yarda ba, kuma in an ce za a yi haka to duk inda za a je a je shi bai yarda ba. Allah ya taimake mu, wannan abu ya kawo yau gashi wajen shi ne zama asibiti primary health care gangare. Babu kwalbe wani akwai wanda tijo shi kuma mai wa'azi ne don na karkida. To waɗannan an yi su a wancan zamani, kuma kowa ya ba da irin nasa gudunmawan a lokacinsa, don me za a sami yuniti a gangare gaba ɗaya.
Zaman lafiya da daɗi sai da ke zama jimma burina.
Ita ma Mama Halima Dauda ta ƙarfafa matasa da su koya wa ƴaƴansu zaman lafiya da kowa.
Idan ana neman tarihin gangare ina ɗaya daga ciki. sun yi ƴaƴa na guda takwas a dangare na haife su. Lokacin da aka yi crisis na 2001, Mala Allah Rama ya same ni ya ce, "Amarya, me yake faruwa?" Na ce, "Ni ma malam ban sani ba." Ya ce, "To ki tafi gida, domin kada tashin hankali ya gume ki." Muna godewa Allah domin wannan zama, gashi har mun tsufa. Waɗansu fa ba su waye ni ba domin na tsufa. Yanzu ni ba amarya kuma ba, ni kaka ne. Ko ba haka ba, lokacin da aka rushe coci na dangare, ina nan da cikin ƴar autana, wanda yanzu haka ta gama masters ma. Muna godewa Allah domin wannan kira. Da ba su mu zama lafiya da sai mu gata wannan, mun dage koya da yara su san muhimmancin zaman lafiya. Addini duniya, idan mun koya musu abu mai kyau, za a samu zaman lafiya. Amma idan mun yi sake, to lallai za mu yi kuka, ba za a ci gaba da samun zaman lafiya ba. Amma ina roƙonmu, mu dage, sannan za a samu zaman lafiya. Ina fata abinda ya faru a Jos ya riga ya wuce. Ko ba haka ba, mu yi zumunci da juna kamar yadda za mu bar ma ‘ya’yanmu. Allah ya taimaki manyanmu, Allah ya taimaki malami addini.
An sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu. Yanzu dai a madadin ɗaukacin al'ummar unguwar Gangare da suka shirya taron sabunta zamantakewarsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa, sai mako mai zuwa za mu saurari jawaban zaman lafiya daga wasu al'ummar ta Gangare. Mu huta lafiya.